cikin wata sanarwa headquarter rundunar sojojin Najeriya ta ce ta lura kungiyar Amnesty International na kukkulla kisifinar zargin sojojin Najeriya da laifin take yancin bil'adama. Sanarwar wace kakakin sojan Najeriya Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka ya sanya wa hannu. Ta kuma ce kungiyar Amnesty International na shirin daukar nauyin wata zanga-zanga irin na bogi domin zargin jami'an tsaron ta hannun wasu kungiyoyin jekanayika da ma zargin shugabannin na sojoji kamar yadda a baya suka yi amfani da rigimar Boko Haram da batun yan uwa almajiran Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki yanzu kuma da batun makiyaya da manoma. Rundunar sojojin Najeriya ta ce ta kuma gano cewa yanzu haka Amnesty International na shirin wasafa wani rahoto da ka iya bata wa sojojin suna don ganin sun wargaza Najeriya. A don haka sojojin suka ce ba su da wani zabi illa su yi kiran a rufe ofishin Amnesty International da ke nan Najeriya. Sojojin Najeriya na ci gaba da fito na fito da cibiyoyi da ma kungiyoyin kasa da kasa a baya-bayan nan. Ko a makon jiya ma sai da rundunar Operation Lafiya Dole ta haramta wa hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta UNICEF mai kula da kadarin yara gudanar da ayyukanta a shiyar arewa maso gabas kafin daga bisani kuma su soke wannan haramcin suka yi. Al'amarin da masu lura da al'amuran yau da kullum ke cewa sojojin sun yi amai sun lashe. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Irin wannan zargi ba yau aka fara yin sa ba. In ka tuna ko a ƙarshen makon nan da ya wuce akwai irin wannan zargi da aka yi wata hukuma ta Majalisar Ɗinkin Duniya a nan Najeriya. To, ba ma so saboda muna ganin cewar aikin da suke yana da muhimmanci, ba ma so mu riƙa jayayya da su. Mun fi so su ne da hankali akan aikin su na kare darajar ƙasar nan da kuma tabbatar da zaman lafiya. Mu dai kawai abin da muka yi shine rahoto ne muka yi inda muka nuna akan cewa cikin shekaru uku akalla kusan mutane 4,000 aka kashe sakamakon rikici tsakanin makiyaya da manoma. Abin da muke cewa shine haƙƙin gwamnati ya rataya akan gwamnati haƙƙi ne ta kare dukiya da rayukan jama'a. Shin mutane kusan 4,000 nan da aka kashe wa aka hukunta, wa aka kama, kuma me ake yi domin a ga cewa an tabbatar da adalci ga dangi da waɗanda suka zama marayu saboda waɗannan kashe-kashe? Abinda mu muke magana a kai kenan.
To, su suna zargin ku da cewa kun bar ainihin aikin ku da ya kamata a ce kun bai da hankali akai, kuna amfani da wasu kungiyoyi kaman masu zaman kansu ko kuma masu fafutukar haƙƙin ɗan adam wajen ganin cewa kun tada husuma kamar yadda suke zargi. Misali, sun kawo batun rikicin Boko Haram da batun rikicin makiyaya da manoma akan kuna amfani da waɗannan rikice-rikice, kuna ƙoƙarin tada husuma a Najeriya.
To, gaskiya ba mu so mu yi mai da martani akan irin wannan zargi ba, domin ba ma so mu shiga jayayya. Mu abin da muke so a mai da hankali akan batun da ake magana akai. Mutane 3,600 ko 500 da wani abu sun mutu a cikin shekara uku. Me ya faru? Me ya faru ya akai haka? A duk duniya ba inda za a yi haka kowa ya shiru sai kasa irin tamu. To, baya ga wannan, mun san cewa ƙasa Najeriya ƙasa ce mai doka, tana da tsari. Idan mutum ana zarginsa da yana ko ya yi wa ƙasa zagon ƙasa ko ya ci amanar ƙasa, akwai doka da ya kamata a yi amfani da ita a hukunta shi. To, idan mutum ya yi zargi kuma ya kamata ya gabatar da hujjojinsa waɗanda yake masu ƙwari ne ko kuma ya ɗau mataki na zuwa wurin shari'a.
To, su suna cewa suna da bayanai da hujjoji da ke nuna cewa lallai kuna aikata ayyukan da ake zargin ku da su.
Tunda suna da hujjoji, shikenan sai da kamata ya yi a ce tunda da hujja na a gabatar wa mutane. Idan aka gabatar wa al'umma, a gabatar da hujjojin na a bainar jama'a, to kaga za a kunyata mu. Idan ma muna yin wani abu ne domin mu wargaza ƙasar nan, sai Allah ya tona mana asiri. Abinda mu muke fata kenan.
To, yanzu kaman da suka ce wannan gargadi ne, idan ba ku sauya salon tafiyar ku ba za su rufe ofisoshin ku, kaman ya kuka ji da wannan gargadi da suka muku?
To, har yanzu dai muna nazari akan wannan batutuwa da suka fito daga gare su, sannan kuma har yanzu ba mu tsaye da matsaya ba, muna tattaunawa da dukkan waɗanda ya kamata.